shekara 2019 ne Najeriya da kamfanin Siemens ta kasar Jamus suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar yin aiki tare domin ƙara adadin ƙarfin wutar daga megawatt 4500 da ake samu yanzu zuwa megawatt 7000 kafin shekara mai zuwa. Alhaji Idris Muhammad Madakinjan shine babban mai ba ministan makamashin kasar shawara a harkar samar da wuta.
Shi minista na makamashi injiniya Sale Mamman shine dama shugaban jagora kuma ya sa wannan cikin ajenda dinsa na daya, wanda an riga ana nan ana kokarin a fitar da kudin da za a ba Siemens su fara aiki. Kuma su Siemens ina so mutane su sani ba wai haka kawai aka ba Siemens wannan aikin ba, an ba su saboda sun taba yin irin wannan aikin a kasashe uku a duniya wanda kuma sun samu nasara akai, da akwai Egypt, da akwai Kuwait, sannan da akwai Malaysia. Duk waɗannan kasashen sun yi irin wannan aikin, kuma yanzu wutan lantarki ya wadata kuma da shi ake amfani, kuma sun ci gaba da yin wannan aikin. To shugaban kasa ya tabbata cewa wannan ba za a samu bambanci ba a Najeriya, shi yasa ya ce to Siemens din nan su ne kawai za su zo a cikin shekara uku za su ba da wutan lantarki kamun ya sauka. Kuma Allah ya da wannan mai yiwuwa ne. Maganar Mambila kuma dama ai tuntuni an san cewa ita maganar Mambila tana kasa. So in Allah ya yarda nan da ba da dadewa ba kowa zai ga nufin shugaban kasa game da maganar gyaran wutan lantarki da ya dauka ya fada wa 'yan Najeriya.
Za a yi wannan aikin ne a ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na samar da wutar lantarki wadda aka fi sani da PPI, inda Najeriya za ta wakilci kamfanonin raba hasken wutar lantarki da sauran masu ruwa da tsaki wajen saka hannun jari, wani abu da shugaban ƙungiyar haɓaka matasan arewa Imran Nas ya ce yana tantama.
Tun lokacin Obasanjo ake labarin wuta a Najeriya, aka zo lokacin Malam Umaru. Malam Umaru Allah bai mashi tsawancin kwana ba, aka zo kan maganar Jonathan, aka yi wannan labari aka gama. Inda labarin ya koma wasan kwaikwayo shine sai lokacin daren Muhammadu Buhari, wanda minista da wanda ke kula da wajen shine Fashola, ai cewa ya an tashi tsaye akan abun har sun share wuri sun yi kaza sun yi kaza, wanda duk wanda yake dan kasa na gari hankalin shi ya kwanta ya yi farin ciki domin ya ce cikin wata shida labarin wuta a Najeriya sai sun labari. Karshe da aka canza sabon minista sai ya ce ai ko share wurin ba ai babu abin da akai babu abin da akai, ta ina hankalin mutane zai kwanta su fahimci da gaske ake kan magana wuta ko ba da gaske ake. Amma dai mafi a'ala mafi alkhairi gwamnatin nan ta duba koda magana wutan nan ta kawo mana karshen matsalata, ina tabbatar da ta yi abin da ana iya yi mata laifukan da ta yi.
Wannan shiri zai mai da yadda ake rabon wutar lantarki zuwa na zamani. To sai dai mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Comrade Isa Tijani ya ce rashin wutar tana barazana ga tattalin arzikin kasar ne.
Zancen wutar lantarki din nan ya gaje da mutane, an yi kwangaba kwambaya abu ya kiti newa, inda ba mun ga cewa tabbas abin nan gashi nan ga yanda yake ba, ba na jin mutane za su yarda da abin da kowa ma zai fada. Gaskiyar magana kenan.
Abin jira a gani shine yadda samar da wutan lantarkin zai kai ga farfado da masana'antun kasar da suka dade a kwance. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.